أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فأما الصمت الدائم فبرأ منهي عنها، وكذلك أن فقال ما هذا، وأين مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أيس لك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة.
ولا عدوان إلا والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وجده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى سادوة barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin, a yau biyu ga watan Zulhijja, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1431, wanda kuma shi ya zo daidai da 8/11 shekarar miladiya ta 2010, a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna Al-Furqan bayna awliya'i Ar-Rahman wa awliya'i Ash-Shaytan, wanda kuma wannan shine majalisin mu na 31. Muna cikin sharhin hadisin Mu'az ibn Jabal da wasiyar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa, bayan shi Mu'az ibn Jabal ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ya nuna masa ko ya karantar da shi abinda idan ya yi Allah zai kusantar da shi ko ya shigar da shi aljanna, Allah zai shigar da shi aljanna kuma ya nisantar da shi daga shiga wuta. To, cikin irin nasihohin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa a lokacin, ya ce da shi: ya Mu'az, ala ukhbiruka amlaka laka min zalika, ko kuma yadda yake a cikin nassin: ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli. Shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce: bana baka labarin abinda ya tattaro dukkan waɗancan nasihohi na baya da na yi maka ba? Shi ne Mu'az ibn Jabal ya ce: bala ya Rasulullah, a gaya mun. Shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce: kuffa alaika hadha fa akhadha bi lisanihi, ka riƙe wato ka kame harshenka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa harshenka, yace ka kame wannan. Shi ne Mu'az yake cewa: ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, yanzu ashe za a kama mu da laifin maganar ma da muke yi, wato maganar ma da muke yi za a kama mu da irin da laifin da za mu yi a nan? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: sakilatka ummuka ya Mu'az, وهل يكب الناس في النار على وجوههم، فهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ yace takilaka ummuka mahaifiyarka tayi wajinka wato kaitanka kalma ce ta takaici kai irin wannan magana to wannan magana ba kamar ka ne ya kamata yi ta ba wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw qala ala manaqirihim illa hasa'il wa hal yakubbu an-nasa bin nari ala wujuhihim aw qala ala manaqirihim illa hasa'il al-sinatihim zalla sallallahu alaihi wasallam yace da shi akwai abin da ma zai kifar da mutane cikin wuta akan fuskokin su ko kuma yace akan karan hancin su in ba abin da hana kan su suka girba ba wato akwai abin da yake shigar da mutane wuta kamar haracen su wato maganganun su to shine malai yake cewa wa tafsiru hadha ma thabata fi sahihayn anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ya fassara wannan magana ko wannan zaba ta karshe shine abin da ya tabbata a cikin sahihaini littafin bukhari da muslim daga shi ma yake sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk ya zama yana yin imani da Allah da ranar lahira falyaqul khayran to ya faɗa alkhairi aw liyasmut ko kuma ya yi shiru wanda duk yake son ya kubuta a gurin Allah to maganarsa ta zama magana ce mai kyau ta zama alkhairi ce in yai haka zai ci riba kamar yadda Buraida ya shiga wajen Abdullah ɗan Abbas sai gan shi ya kama harshensa yana cewa qul khayran taghnam waskut an sharri taslam wa illa fatandam wato faɗa alkhairi sai ka ci ribar wannan ko kuma ka yi shiru idan ba za ka faɗa alkhairi ba sai ka kubuta idan ba haka ba kuma za ka yi nadama to harshe kamar yadda muka ce yana da haɗarin gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahihaini annabi ya ce innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifan to mutum zai faɗi maganar da yake ganin ba a bakin komai take ba amma a dalilinta ubangiji ya jefa shi cikin wuta ya gangara cikinta shekara 70 yana gangarawa cikinta saboda wata kalma guda ɗaya don haka kame baki yana daga cikin abin da yake tsirar da mutum in ce kalmar baka wato haɗarinta yana da girma domin dukkan wasu ma'asi manya-manya kamar da muka faɗa a wancan satin za ka ga harshe yana taimakawa wajen yin su babu dai ma'asiyar da ta kai shirka to harshe yana da rawa mai tsoka da yake takawa dangane da shirka sannan babu abin da ya kai bayan shirka babu abin da ya kai alƙawru ala Allahi bil ilm yi wa Allah ƙarya a faɗi magana da Allah bai faɗa ba a ce shi ya faɗa ko kuma magana da manzon Allah bai faɗa ba a ce shi ya faɗa wannan babban laifi ne bal ma wasu malamai suna ganin shi ne ma musabbabin manyan laifukan ma da suke kamar irin su shirkan ma abinda Allah ya ce qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فظاهري لتقوي ما وعى منها وقبطا والإثم يا هنا ما قنقنون ليه فكا إذن سجيبا إذن سألني منشي إذن سقذفي دكاجي دشري ديرفي من قد يا هنا وأنه والبغي بغير الحق وكيما ونذا كذا للجولي ما بس دستيابه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه حكمك يشرك هذا الله دواني بأبين دا أبنجي بيسوكا دا وتهجى أكثبا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حكمك تعليم غنى وجنجنا والله أبين دا باكو دا إلمي أكثبا ما لم يسكى أبنجي يا فارا دا ما في سوكي هل أكثب ما في تناني وتؤن جيرو أبن دا كأسزوا سما عليه ما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم شكو يافونشا والإثم والبغي بغير الحق شكو يافو نباينسا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا شكو يافي جرما سيكم وند يتدكا ودنا كينو أن تقولوا على الله ما لا تعلم فوالدو ودنا أبو وند أكفت أبايا ونن نكر شيء زي إياه فجس با وند يكي شركا sai da yau Allah ƙarya ya ce waɗannan ababen da ake shirka da su ɗin nan Allah ya amince musu ya yarda da su kuma mu muna kamun ƙafa ne da su gurin Allah wato sai ya yi wa Allah ƙarya sannan ya shirka sai aka Ubangiji sai ya jinkirta shi dan kasancewarsa shi ne jima'ul khairi kulli jima'ul sharri kullihi to za ka harshe yana da rawar da yake takawa wajen wannan sannan ga kaulu zur wato shaidar ƙarya wadda Allah maɗaukin sarki ya gwama ta ya haɗa ta da shirka Ubangiji maɗaukakin sarki ce ijtanibur rijsa min al-awthan wajtanibu qawla az-zur ku nisanci ƙazantar gumaka ku nisanci kuma shaidar ƙarya wanda shaidar ƙarya Ubangiji ya haɗa ta da rijsa min al-awthan saboda haka babu wani laifi da za ga ya shahara wajen muni ba sai sai ka ga harshe yana da yawa da yake takawa a kai sai sa in ka riƙe harshenka to za ka samu kuɓuta in kuma za ka yi magana to ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai to amma za ka saga cewa yanzu ba abin da ake sakaci da shi irin harshen wato babu abin da ake ganin ba komai ba ne irin a saki baki a faɗi magana da aka dama a yi wanda aka ga dama ƙage a yi masa sharri a yi masa ƙazafi a yi masa yarfi wasu ma suna ganin wannan gwaninta ce ta rayuwa in ka iya wannan to kai ka san yadda ake cin hanji da yaji saboda kai ne mai mulki kai za a fa a gaba don kai ka fi iya ƙazafi ka fi iya sharri kaga wannan ba shakka ba ƙaramar illa ba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk nasihohin da yi sai ya rufe da wannan ta ƙarshe saboda ita wannan ta ƙarshe duk za ta haifar abubuwan da suke marasa kyau ya ce kuffa an alaika haza ta riƙe wannan harshen naka to shi ne Ibn Taymiyya yake cewa fattakallimu bil khairi khairun min as-sukuti anhu idan abin da yake alkhairi ne ka faɗe shi ya fi zama alkhairi sama da kai shiru wato abin da yake alkhairi kamata ya yi a bakinka kada ka ɓoye abin da yake alkhairi ne kada ka ɓoye abin da yake gaskiya ne dan har kana da ikon faɗarsa to faɗarsa ta fi alkhairi sama da ɓoye shi domin ɓoye shi idan kana da ikon ka faɗa laifi ne saboda haka ba wai a kowane lokaci ake cewa ka yi shiru ba shi ne zaman lafiyar a'a wani lokaci shiru ɗin tashin hankali ne musamman ma idan ya zamana wato kana da damar ka faɗa ba abin da yafi ƙarfin wato yafi ƙarfin ka ba abin da zai hana ka faɗa din to faɗi din wannan shi yafi zama alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi wato afdalul mujahidin man qala kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir mujahidin da yafi kowanne shi ne wanda zai tsaya gaban shugaba azzalimi ya gaya masa gaskiya kaga anan ba a san koyewar Ubangiji ya zargi waɗanda suke ɓoye gaskiya innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu ashe kaga dole ne kai bayani ka fito ka faɗa in ba haka ba to mutum yana ƙarƙashin tsinuwar mala'iku da tsinuwar duk mutanen kirki to kaga idan an ce ayi shiru ba ana nufin ko da yaushe shiru din ana bukatar sa, a'a akwai lokacin da shiru din kuma zai zama laifi musamman ga wanda yake da damar yayi magana. Wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna, mun riƙe alkawari daga waɗanda muka ba su ilimi da cewa su bayyana ilimin nan ga mutane kada su koye shi. Kaga anan idan malamai suka ja baki suka yi shiru ana ta taɓargaza ana ɓarna suka ƙi fitowa su gaya wa mutane gaskiya, to anan sun karya yarjejeniyar yadda Allah ya ƙulla tare da su, ya ba su wannan ilimin ne domin su yi wa mutane bayaninsa. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cewa wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon ya faɗi gaskiya amma ya riƙe ya ƙi faɗa, Ubangiji maɗaukakin sarki zai yi masa sakamako min jinsi amalihi, aljaza'u min jinsi al'amal. Annabi ya ce man su'ila an ilmin fa katabahu aljamahu Allah bilijamin min nari yawm alqiyama, kuma da aka tambaye shi ilimin da yana da shi amma sai ya ɓoye ya ƙi fitowa ya faɗa saboda wani abu da zai samu na duniya, saboda kada ya ɓata ma wani da wani, kada a daina yi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uljima bilijamin min nar, sai a sa masa takunkumin wuta tunda ya zaɓi ya rufe bakinsa, ya sawa bakinsa takunkumi a nan saboda ‘yan madara da yake sha. To a ranar gobe kiyama sai a sakanka masa da irin wannan takunkumin amma na wuta. Kaga aljaza'u min jinsil amal, ko irin nau'in aiki, irin nau'in sakamakon da Ubangiji ya sakanka wa mutum da shi. To uljima bilijamin min nar yawmal kiyama, saboda ba ko da yaushe bane ake yadda ko ake yabanka idan kayi shiru kayi gun kaki faɗar gaskiya. Na'am, idan abin ya fi ƙarfinka saboda wani dalili, ko dai faɗar ka jarraba a baya kaga cewa za ta shigar da kai cikin haɗurra, kuma babu waɗanda za su tsaya maka, wannan musulunci ba zai tilasta maka cewa ka faɗa ɗin ba. Idan muka ce ba zai tilasta maka ba, wannan ba yana nuna cewa in ka faɗa kayi laifi ba. Mutumin da ya san in ya faɗi gaskiya za a kashe shi misali, to musulunci bai tilasta masa ya faɗi gaskiyar ba. A nan yana da uzurin da zai sa ya yi shiru, ya ƙi abin da zuciyarsa. Shi ne ma'anar faman lam yastati, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, faman lam yastati fa bi qalbihi fa zalika adhafu al-iman, wanda ba zai iya ba to ya ƙi abin da zuciyarsa, wannan shi ne imanin da ya fi kowane rauni. An kai wani matakin da ba yadda za ka yi, to kaga a nan ba laifi kai ba idan ya kai, idan abin ya kai wato wani matakin da za a yi wa rayuwarka barazana, to ba laifi kai ba dan ka yi shiru, amma da za ka faɗa fa laifi kai ba kai laifi ba, wannan matakin shi ya fi ma. Shi ne ma'anar wato afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Kaga sultanin ja'ir galibi ba a kai labari, mutumin da yake shugaba wanda Allah ya bashi madafan mulki a hannu, yana da sojoji da 'yan sanda da madaka kare, to yayin da zaka faɗi gaskiya a gaban shi, kuma gashi an sifata shi da ja'ir wato azzalimi, azzalimi kuma ka zo gaban shi har a gaban shi, ba wai a jiyo masa labari ba cewa kana faɗar, a'a ka zo gabansa ka ce abin nan da kake yi ba daidai ba ne, ba gaskiya ba ne ba. Wannan shi fi kowane jihadi, duk da cewa a nan akwai yiwuwar nan take ya sa a yi awon gaba da kai ko a ɓatar da kai ma, duk zai yiwu. To amma tun da ka yarda za ka iya jure ma wannan, shi kenan, kuma wataƙila sai ka samu kariya ta Ubangiji. Kamar yadda mun gani a tarihi da yawa, wasu sun faɗa amma kuma Ubangiji maɗaukakin sarki ya jarrabe su, kuma sun rasa rayuwarsu, irin Sa'id ibn Jubair mutum da ya fito yana ƙalubalantar zalincin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ta ƙarshe yanka shi yayi. To an samu irin wannan. Akwai kuma waɗanda Allah ya tserar da su ya jefa musu haiba, Ubangiji ya jefa haibarsu a cikin zukatan waɗannan shugabanni azzalumai, kamar irin abin da ya faru ga Izzuddin ibn Salam da abin da ya faru ga Ibn Taymiya a lokuta daban-daban. To shi ne malaiki cewa fatakallumu bil khairi khairun min as-sukuti anhu. Mutum ya faɗi alkhairi shi ne ya fi zama alkhairi sama da ya yi shuru ki faɗa. Wasamtu ani sharri, mutum ya kame bakinsa kada ya faɗi sharri. Khairun min at-takallumi bihi, a yi mana shuru da Allah. Khairun min at-takallumi bihi shi ya fi alkhairi sama da ya yi magana wacce ke ta sharri. Sai malai ya ce fa amma samtu da'imu fa bid'atun manhiyun anha, amma mutum ya zama a kowane lokaci a kowane yanayi shi shuru shi ne addininsa, to baya magana da kowa saboda taqawa ne ko saboda gudun duniya ko menene ba, malai ce wannan bid'a ce. Saboda a kowane sun ga suna ga kamar za su iya bauta wa Allah da daina yi wa kowa magana, saboda haka sai suka ɗauki wani salo na ba wanda za su yi wa magana, kamar Allah ne ya saukar musu da wa'ayin cewa kada su yi wa kowa magana. Ma tarayinna min al-bashari ahadan fa qul inni nazartu lir-rahmani sawman wa lan ukallima al-yawma insiya. To kowa shi ma sai mai da kanshi na Maryamu ya daina kowa magana, saboda yana ganin wannan abin zai kusantar da shi ga Allah. Ibnu Taymiyyah ya ce to irin wannan bid'a ce, ya zamana baka faɗa alkhairi ko da yaushe kai shuru kake baka magana. Wannan yana daidai da ka daina cin abinci mai daɗi, ko ka daina cin gurasa, ko ka daina cin nama, ka daina cin tsire ko balangu, ko ka daina shan ruwa, ko a ka daina shan ruwa abinnan kayan abinnan kayan, ka daina shan kayan marmari, ko ka ce kai ba za ka daina shan Coca-Cola ko ka daina shan Fanta da Mirinda da taqarruban ilallahi, domin ƙarin kusanci ga Allah. To wannan ba addini bane. Fa zalika min al-bid'i al-madhmumati, wannan yana daga cikin wato miyagun bid'o'i waɗanda ake zargin mai yin su ba a yabe shi ba. To wannan abu ne wanda aka sani ya faru a tarihi tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, an ɗan samu waɗanda suka so su gwada haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu ba haka ya kamata ba, kuma wannan da za su yi ba addini ba ne. Shi ne ya kawo hadisin Bukhari, ce kama sabata fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum ka'iman tsaye fi shamsi a cikin rana. Fa qala, sai manzo Allah ya ce ma haza, menene wannan kuma? Fa qalu abu isra'il, ya ai abu isra'ila ne, nazara an yaquma fi shamsi wa la yastadilla wa la yatakallama wa yasuma, yayi bakanci na zai tsaya da ƙafafuwansa can a cikin rana ba zai shiga inuwa ba, ba kuma zai yi magana ba, kuma zai yi ta yin azumi. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce muruhu, ku umarce shi, falyajlis, ya je ya samu guri ya zauna, walyastadilla, ya shiga inuwa, walyatakallam, ya yi magana da mutane, walyutimma sawmahu, ya ƙarfafa azuminsa. To shi wani abu Isra'il shi kaɗai ne sahabin da aka samu da wannan alkunya cikin jerin dandazon sahabbai waɗanda aka iya tsare sunayensu, babu wani sahabi da ake kiran shi da wannan alkunya sai shi. Kuma sannan an yi saɓani ma a kan sunansa, shin sunansa Qushayr ne ko sunansa Qais ne ko ba, wato an ta samun saɓani kamar da za ka gani a cikin littafin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba da Ibn Hajar Al-Asqalani. Wataƙila saboda rashin shaharasa shi ya sa ma sunansa ya kasa, in banda a wannan kisa babu inda shi wannan sahabi ya bayyana. La'alla yana cikin Al-A'raf, irin waɗanda suke zuwa da ƙauye su zo fisha haka. To wani lokaci sukan yi wasu abubuwa wanda suna zaton kamar ɗin sun yi za su birge, to kuma sai Annabi ya kushe musu saboda ba addini ba ne. Wani ya zaci cewa addini ne sai ya yi, kuma wannan shi maka shi addini ba da hankali ake auna shi ba, wato ba za ka riƙa auna abu da hankalinka ka ce to ai kamata ya yi abu kaza, idan na yi in samu lada. to sai kai kuma sai ga shari'a kuma ta rushe abin ta kukushe gaba. Shi yasa dole sai ka tsaya inda umarni yake, idan aka ce ayi sannan ka yi. Shi ne za ka ji malamai sun ce shi ita ibada al-aslu fiha al-manu illa bi nas, wato ibada asali shi ne ka tsaya kakkai komai sai nasi ya ce yi kaza ibada ne sai ka yi. Sabanin abin da ya shafi mu'amala na rayuwa tsakaninka da ‘yan uwanka, to al-aslu fiha al-ibaha, asali an hore maka dukkan harkokin mu'amala da harkokin rayuwa ka yi illa bi nas, sai in nasi ne ya zo ce a'a wanda ba ya cikin abin da aka halatta saboda ya kunshi zalunci ko ya kunshi cutar da kai ko cutar da wani, to a lokacin sai ka daina. Abin da ya shafi mu'amala ba za ka hana kai tsaye ba sai idan nasi ya zo wanda yake nuna hanawa, amma abin da ya shafi abin da ibada to ba ka da ikon ka shata wasu mutane ka ce kaza in an yi shi za a samu lada, in kai haka babu nasi to ka yi bid'a, ka shiga gonar Ubangiji Maɗaukin Sarki kana neman ka yi tarayya da shi. Allah ko yana cewa amlahu shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, suna da aba wato suna da wasu abubuwan ababen tarayya da Allah ne wanda suka yi shar'anta musu addinin da Allah bai izini ba. Kaga wannan ya nuna kenan addini shi ne abin da Allah ya izini ya ce addini ne. Sannan wanda zai shiga wannan gona ya ce abu kaza a yi shi a samu lada, alhalin ba Allah ne ya saukar da nasi akan wannan ba, to yana goma kan shi ne, yana kora kan shi ne da Ubangiji, yana neman ya yi tarayya ne da kansa da Ubangiji Maɗaukakin Sarki, shirka ce. Saboda haka shi abin da ya shafi rayuwa ta addini ba ka yin sa da tunaninka kawai, zallan tunaninka. Na'am, idan shari'a ta zo ba laifi kuma ka shiga aunawa da tunaninka don ka gano hikimar da ta sa shari'a ta zo da kaza, amma a karan farko ka ci iya tunanin naka shi zai nuna maka shari'a din. To anan ne mutane suke fadawa cikin ramin halaka ko kuma ramin bid'a. Shi yasa za mu ga sayyidina Ali yana cewa law kana dinu bil ra'i la kana asfala al quffi awla bil mashi min a'la walakin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'lahu. Sayyidina Ali yace da a ce da ra'ayi ake addini, to da sai in ce in an tashi a farko fi a shafi kasan ba saman ba, tunda kasan ake tattakawa sai in ce a shafe kasan, haka ya kamata a iya tunanina. Sai ya ce to amma yadda ya ga manzo Allah yana yi sama yake shafa, za ka kaga dole iya haka za a yi, duk da haka musulunci ya ce a yi. Kuma shi musulunci ka tokam daban so yake kai bawa ka ji cewa kai bawa ne ba, ka ji cewa kai bawan Allah ne. Shi kuma bawan Allah shi ne wanda yake saduda ya miƙa al'amarinsa ga Allah kawai, Ubangiji ya jujjuya shi yadda yake so. Idan ya zama na kai kana son abin ya zama yadda kai kake so ne, to baka mai da kanka bawa ba kenan, akwai sauran rina a kaba. Shi yasa wanda zai shiga musulunci kamar da Allah ta ulu fi silmi kafa, ka shiga musulunci bi kulliyatika dukanka ka miƙa komai, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Haka ake so ka zama rayuwarka. Don haka ko meye kawai jira kake ka ji menene ma'abuduka yake umarni da shi, wanda kake bauta wa dinnan, wanda kai a matsayin bawan da kake, me yake so me ba su, kawai wannan kake jira ka zartar kamar yadda ka san bawa da ubangidansa jira yake kawai ba shi umarni ya je ya yi. To haka za ka zama a musulunci gaba ɗayan ka, ruhinka da gangan jikinka gaba ɗaya ka sallama shi ga Allah. Amma idan mutum ya zama a cikin musulunci yana rayuwa amma yana ga cewa shi fa sai abinda Allah yake, sai abinda shi yake so zai yi wa Allah, ba abinda shi Allah yake so zai yi ba, to wannan da sauransa bai gama shiga musulunci duka ba. Shi yasa hatta waɗanda suke shigowa musulunci waɗanda ba musulmi ba, ba da yafi a rarrashe su, kamar yadda Allah ya ce wal mu'allafati qulubuhum, a ba da zakka ga waɗanda ake rarrashin su. Kaga a ce rarrashin ba laifi, mutum an ga yana ɗan kai kawo sai a ce to ga wata kyauta, a ba shi sababbin riguna ko a ba shi buhunan shinkafa don ya musulunta, amma ko ba a ci gaba da ta rarrashin ba har abada, har ya riƙa jin ma shi yanzu ya yi wa musuluncin alfarma tun da ya shiga. Kaga a nan baya jin cewa musuluncin sama da shi yake, yana jin shi ne yake sama da musulunci, shi ne zai yi wa musuluncin magoyi cewa ai na ma shiga addinin. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Zaka ba za ka goranta wa Allah ba, sai dai shi Allah ya goranta maka ya shirye ka alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Shiriyan nan ba dan Allah ya so ba za ka shirye ba, to ba daidai bane a rika nuna ma wanda yake sabon musulunci a koda yaushe rayuwarsa za ta tafi ne a haka, shi ya rika jin cewa shi yanzu shi yawa musulunci alfarma, don haka zai rika fadar, zai rika listin abubuwan da yake so ku musulmi ku yi masa, in ba ka bai ta muku barazana shi ba zai yarda, shi ba zai koma addininsa na asali, in ba ku yi kaza, in ba ku yi kaza ba. Ya kamata ku gaya masa, kaga musuluncin nan kan faka kan kake wa fa, mu ba taimakon ka kawai muke yi, in ka gama za ka iya mu fita, a gaya masa haka, a ce wannan kai muke taimakawa, ba fa Allah kake taimakawa, kar ka ɗauka ko musulunci zai ruguje don ka fita, tun ba kakanninka musuluncin ne yake. Saboda haka maganar ka duk cewa ko yanzu ka mana alfarma ka ƙara mana jannatu, to irin ka mai amfaninka, saboda irin wannan yana jin cewa shi alfarma yake muku kenan, yanzu sayensa kuka yi, randa wani yanzu ya taya shi da farashin da ya fi naku sai sallama, tunda a iya zuwa kuma a ba shi sama da abin da ake baku, tunda har yanzu bai samu gamsuwa ta zuciya cewa abin nan da yake wa Allah yake wa ba, kuma shi amfanin kan amfanin abin a kansa zai ƙari, bai fara jin haka ba. Kaga wata rana in wanda ya bi ku tsoka ya zo, shikenan sai ya daina sauraron ku kuma, sai ku zo kawai gaya muku ya muku fuskar shanu, ya haka ya haka, ya ce ina. Saboda haka dole ne a ci gaba, wato masu fita wa'azin maguza kada su sabawa, na'am da farko za ku iya talallashin su don ku taimake su, amma ku sani akwai wanda ba ta tsiya yake shiga musulunci kuma daga baya fahimci musulunci, ba ma talallashi ba. Inna minan nas, kamar yadda manzo Allah ya ce, man yujarru ila jannati bis salasi, cikin mutane akwai wanda da mari da sarka ake jan shi zuwa aljanna, wanda za a je a yaki a kamo su a matsayin ribatattun yaki, fursunonin yaki, a tsauro su da mari da sarka a kafa da hannu, su shigo cikin al'ummar musulmi a rarraba su, a yi kyautar su, ce kai an baka wani da wani da wanci, kai ma an baka wani da wanci, su zauna su kuɗi da musulmi yau da gobe, sai su ga musuluncin ma shi haka ake da shari'a ake masa, abinda duk ake ta tuhumar musulmi da shi na ta'addanci da rashin tausayi, ashe duk ba haka ba ne. Su fahimci musuluncin, sai su ga musuluncin, har ma su fi wasu musulmin da aka haifa a cikin musuluncin ƙwarewa a cikin harkar musulunci, ƙarshe a zo su shiga aljanna. Kaga asalin yadda suka shiga aljanna da sarƙoƙi aka jawo su, to kaga wani ma ba lallashin shi zai ba, amma da ƙarshe sai ya fahimci ashe wannan sarƙar da aka jawo shi da ita sarƙa ce ta rahaba, ba sarƙa ce ta azaba ko ta abautar da shi ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna cewa ba ka riƙar wani abu wanda yake halal ne ka mai da shi haram ya zama kuma addini. Halal ne mutum ya shiga ra'inuwa, halal ne mutum ya zauna, halal ne mutum ya yi magana da mutane, wanda duk mubahat ne. To in wani ya zo ce zai ɗauki wani mubah, abinda yake halal ne, ya haramta wa kansa haka kawai da neman kusanci ga Allah, to musulunci ba zai yarda da wannan, ba zai yarda da wannan, ba za a ce ai kana da yanci ba, tunda da mun ba tilasta maka maganar aka yi ba, na kana iya bauta wa Allah da shuru da kawaici, wannan ba daidai ba ne. Haka mubahat suna nan a mubahat, kana iya barin mubah saboda wani dalili, amma ba dalilin taqarrub ila Allah ba. Wato mutum ne ya ga cewa cin nama iri kaza yana cutar da lafiyar jikinsa, duk sanda ya ci to yana kamuwa da wata rashin lafiya ta musamman, likitoci suka ce to sai ka daina cin abu kaza, sai ya daina cin wannan nama ko ya daina cin wannan abin da likitoci suka hana shi ci, wannan ba laifi ba, saboda anan kare lafiyarsa ne, ba wai ya riki wannan rashin cin ibada ba, wannan babu laifi. Amma kawai ya shaka wa kansa cewa shi yanzu ya daina cin nama saboda cin nama din na 'yan duniya ne, shi kuma yana so ya bushe a gaban ubangijinsa, haka yana so ya daina cin wani abu din mai daɗi, ko ya matsa wa kansa cewa abinci ɗan wato a kullum zai ci gurasa ƙwaya ɗaya ita kenan ta ishe shi, ba zai ƙara cin wani abinci ba, saboda ya matsa wa jikinsa ya azabtar da gangar jikinsa domin ruhinsa ta tsarkaka. Kaga wannan addinin kiristanci ne, asali kiristoci da gubiya addinin guza su ne ke da irin wannan aƙida ta azabtar da jiki wai saboda ruhi ya tsarkaka, su suna cewa ruhi ba zai tsarkaka ba sai an azabta jiki, saboda gangar jiki din da ita ke shagwaɓa ruhi, saboda haka sai ya riƙa saɓan Allah. Don haka in ana son ruhi ya zauna lafiya shi ne, to a yi ta azabtar da gangar jikin yadda ruhin ba za ta damu ruhin ba, don haka za su shiga jeji, su daina shiga cikin jama'a, zai da sa sutura mai laushi ko mai abin nan, za su sa sutura mai kaushi wanda suna tafiya tana yagar jikinsu, sannan za su ɗauki wasu lokuta masu tsawo ba su yi bacci ba. Wannan ba addini ba ne ka zauna kai ka ce ba ka bacci, a ce mutum ya yi shekara da shekaru bai bacci ba. Akwai kayoyi da ake ta lissaftawa zuwa ga wasu manyan mutane wanda ba tabbacin wannan kayoyin sun inganta, kuma wanda ya san fahimta su da addini ba zai yadda ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qiyamul layli kullihi. Hadisin da za mu karanta na Anas nan gaba, Nabi yake cewa aqumul layla kullah, Nabi yace da shi aqumu wa usalli wa ana, ina tashi in yi sallah kuma ina yin bacci. Da haka Annabi bai hana idansa bacci ba gaba ɗaya. To kaga in kusanta ga Allah ne da neman da bauta masa ba kai manzo Allah ba, duk da Allah ya gafarta masa, amma dai dagewarsa da jajircewarsa kan addini babu wanda ya kai shi. Amma ya yarda cewa a yi bacci, to amma a ce wai Abu Hanifa shekararsa 20 duk sanda ya alwala da ta isha'i da ita yake sallah asuba, an ce ba bacci. In yi sallah isha'i ba zai bacci ba sai da wannan alwala zai sallar shekararsa 20. To kaga wannan ba zai yi ba, bai yarda cewa yana yin wannan ne taqarruban ila Allah. Wataƙila ya zama Ubangiji ya jarrabe shi da wata rashin lafiya da ba za ta hana shi baccin, wannan wani abu ne daban kuma. Kaga wannan larura ce, shi ma in zai samu maganinsa zai nema. Akwai wanda ba a iya bacci sai da safe, akwai mutanen da suke haka ne, sai sun sallah asuba suke bacci, amma suna mai da wannan ibada ne. Duk wanda ya mai da wannan ibada to ya bida. Amma in larura ce, shi in kwata-kwata bai Allah ya cire masa baccin dare, shikenan sai a yi masa addu'a Allah baka lafiya. Amma a ɗauka cewa ya fi kowa kuma ya fi kai da kake yin baccin, ai da Allah ya zuga waɗanda ya zuga, ya nuna suna yin bacci, sai dai baccin nasu ne kaɗan ba ya da yawa. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'u wa bil asharihim yastaghfirun, wato suna yin bacci amma kaɗan. Ba laifi a ce kana bacci kaɗan, wannan Allah ya yabi masu yin haka. Suna tashi abinda su yi sallar qiyamul layli, sannan su ɗan kwanta da manzo Allah yake yi, dan yi bacci zuwa lokacin asuba kuma sai su tashi. Wannan babu laifi. Don haka duk sanda wani abin da yake mubah ne ka yarfar da shi da niyyar kusantar Allah da wannan, to kuskure ba addini ba ne. Shi yasa in za ka duba littafin Talbisu Iblis na Ibn al-Jawzi, inda ya magana akan sufaye, musamman waɗanda suka matsawa kansu wajen ƙin cin abinci mai kyau, ko ƙin sa sutura mai kyau, ko ƙin shiga cikin jama'a, ko tsanar turare, shi ne zama yana ƙyamar turare, ko saboda shi turare na 'yan duniya ne. To Annabi ba yana son turare, kaga Annabi ai ba duniyayi ba ne, amma yana son turare. To Iblis abin nan a Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa duk ya sa wannan daga cikin Talbisu Iblis ala ba'dun nas, yadda Iblis yake hargitsa ma wasu tunanin, to wannan yana daga ciki. To an samu wannan a cikin a wani zango na tarihin sufanci, wanda wasu suka riƙa azabtar da rayuwarsu da tunanin kusantar Allah. Wasu sun yi da kyakkyawan manufa, wato da kyakkyawan niyya cewa bara su yi haka, watakila za su samu, amma wannan ba shi ne zai sa a yarda da abin da suka yi ba, don niyyarsu tana da kyau. Kuma cewa ba daidai ba ne ba wai yana nufin cewa su an soke musu injini gaba ɗaya ba. Ha, zama mutum ne an yarda da shi, amma dai wannan abin da ya ɗauka ba daidai ba ne. Dan min muridin lil khairi lam yusibhu, kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud ya gaya wa irin waɗannan mutane. Ka so alkhairi amma kuma kasa cin masa, ka kasa riskarsa saboda ka kauce wa hanyarsa. Kaga Abu Isra'il a nan shi yana ga kamar sai ya fi kowa lada, tunda har ga shi a cikin rana zai azumi kuma a tsaye, sannan kuma zai kula kowa ba, wato zai yi azumi na abinci kuma zai azumi na magana. Ya sumu anil kalami wa ta'ani wal kalami, saboda haka shi yana ganin ya faɗaɗa ma'anar azumi a gurinsa. Ya sumu anil istizlal, ya sumu anil kalam, ya sumu anil ta'am, ba zai shiga inuwa ba, ba zai zauna ba,
ba zai ci abinci ba, ba zai yi kowa magana ba. Haka yana ga azuminsa ya faɗaɗa, ya fi kai azumin da kai za ka shiga inuwa, za ka kwanta a ƙarƙashin fanka ko ka shiga AC. Yana ga kai azumin shi ya fi naka, saboda ya fi ka shan wahala. Annabi ya ce a'a, wannan ba shi ake buƙata ba, duk abubuwan nan da ka ce ba za ka yi ba ka je ka yi, ka kuma ƙarasa azuminka. Shi ya sa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sunan Nasa'i, wani yazo yake cewa mahaifiyarsa ta yi ba kancan cewa za ta fi hajji, amma da a ƙasa za ta yi. Wato tun daga gida in ta ɗawa ta fita a ƙasa za ta je har a gama aikin hajji, duk da ƙafarta za ta yi. Tana da in ta yi haka, wataƙila za ta ɗaga sauran alhazai. Annabi ya ce a gaya mata ta hau, don shi ma ai akan abin hawansa duk ya yi hajjinsa. Ba don komai, don ya nuna mutane yin hajji akan abin hawa in har hajji ta sauƙaƙa ba laifi ba ne. Wasu zuwa hujja da hadisin Aisha da yake cewa ajruki ala qadari mashaqqatiki, wato ladanki wa gwadon wahalarki, suke ganin cewa to wanda ya fi shan wahala ya fi samun lada. Wannan kuskuren fahimta ne. In kai haka to kamar ka ture waɗannan da suka gefe, kuma ba ka yi aiki da su ba. Fahimta ta gaskiya dangane da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Aisha shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mata duk wahalar da ta same ki a cikin harkar nan ta hajji, Allah Ubangiji zai dubi wannan wahalar da ya baki lada. Ba wai ana nufin cewa ka nemi jawo wa kanka wahalar ba, ka wahalar da kanka da gangan wai Ubangiji ya baka lada. A'a, wahalar da ta zo ba tare da ka neme ta ba, to wannan za ka samu lada a kan wannan. Za ka a cikin aikin hajji, ka zo aikin hajji guduri ya ɓace, tun karan farko ka zo guzurinka ya faɗi, ko inda fara ko macuta suka raba ka da guzurinka, ka yi aikin hajji na agala ɗai ce ka fi kowa shan wahala. To in dai ka yi ikhlasi kuma aikin hajjinka ta zama a kan turba, babu shakka za ka ɗara wanda shi bai gamu da wannan bala'in ba, domin shi kansa wannan bala'in da aka jarabe ka da shi Ubangiji zai ajiye maka ladansa dubun a kansa. Shi ne abin da ake nufi. Wato ko da ka shiga wahala a dalilin wani aiki da kake yi, to wannan Ubangiji zai baka lada a kan wannan. Amma ba ana nufin kai ka ƙirƙiro wa kanka, ka nannago wa kanka wahala ɗin ba, da zummar cewa in kai haka Ubangiji shi kuma zai ƙara maka lada, in kai haka ma Ubangiji sai ya kama ka da laifi. To shi yasa akwai lokacin da Sayyidina Abubakar, kamar yake cikin Sahih Bukhari, Sayyidina Abubakar a hajji aka nuna masa wata mata da ƙabilar Ahmus, aka ce da ita matacce ga ta nan ta yi ba kance cewa za ta yi hajji, amma nazarat an ta hujja musu mitatan, wato za ta yi hajji har ta gama ba ta kula kowa ba. Aka je aka nuna Sayyidina Abubakar, wanda Abubakar ya ganta ya ce to ki yi magana, yana mata wannan ba addini ba ne, ki yi magana. Sai ta yi magana, ce to kai waye? Ya ce ana mur'un minal muhajirin, ni ɗaya ne daga cikin masu hijira zuwa Madina. To kaga ba addini ba ne, duk da cewa tana ganin kamar addini ta, amma bai kyale ta ba, ya ce ta abin nan. Don haka ita kanta al'ada, duk da cewa a al'ada ɗan adam yana da ƴanci abinda ya shafi a al'ada ya yi ko ya bari, to wannan ƴancin nashi idan ya ce zai gauraya shi da sunan ibada, wato ya yi shi da sunan ibada, wato ya ɗauki abinda ba ibada ba ya bai da shi ibada, to sai zama laifi, sai zama bid'a. Shi ne abinda Ibn Taymiyyah ne yake nunawa, ya ce wa tabbata fi sahihaini, ya tabbata a cikin sahihaini عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوا عن عبادة رسول الله أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله فكأنهم تقالوها. أنس الله تعالى مسير دا يكي جوا وسمتاني وسمذا جي سنجو سنجي تنبيع سألوا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سنجو تقولوا متماتات أكتماتا النبي صلى الله عليه وسلم سكتن بيتا yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibada. Shikenan sai suka gaya mata, sai ta gaya musu ga yadda yake salloli, ga rak'o'in da yake yi, ga kuma yake dan kwanta ya bacci, kuma wata rana ya azumi, wata rana ya aji azumi haka annahum taqadduha, sai suka yi kamar sun abin sun ganta ta yi kaɗan su a gurin, sai suka ganta kamar ta yi kaɗan. Faƙalu, sai suka ce wa ayyuna mithlu rasulillah, wane ne a cikinmu tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam, waye kama da annabi sallallahu alaihi wasallam har da shi ma zai tsaya iya wannan ibadar kawai zai yi. Wato suna ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan zafara lahu kan zafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, shi gaba da an yafe masa ko yayi laifin ko bai ba duk an yafe masa. Sai suke ganin su suna dauke da laifuka iri iri, in suka tsaya iya wannan to watakila ba su kai labari ba, da haka sai suka su ba za su wuce yadda annabi yake yi. ثم قال أحدهم سيئتي أما أنا فأصوم ولا أفطر ني زينتين أزمي ومضان أجيبا وتكل أكد الفابينة أزمي لك وكما زان أجيبا. وقال الآخر أينكم يتي أما أنا فأقوم ولا أنا نيكم زينتين قيام الليل بابتشي. وقال الآخر أينكم سيئتي أما أنا فلا أقول لا ni kuma zan kaurace cin nama. Wa qala al-akhar ayyan kuma sai ce amma ana fala atazawwaju nisa, ni kuma ba zan aure mata ba, wato ba zan yi aure ba, to ba zan yi aure ba. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo aka gaya masa, ga wasu mutane sun zo sun tambayi maganar ibada, mun gaya musu ga yadda kake ga yadda kake yi, amma kamar suna ga kai ka riga ka yi nisa ka yi gaba, ba wanda zai iya cin maka, saboda haka kai ɗan gatan Allah ne, Ubangiji ya riga ya yafe maka, amma ka tanadin gidanka a aljanna wanda ya fi na kowa, amma su har yanzu lalibe su. Don haka su suna ganin ya kamata su ƙara faɗaɗa abin nan, ba iya naka za su tsaya ba. Shi da annabi ya fusata ya fataya wani niyyar, ba ka zargin su cewa ko da mummunan niyya suka shigo da wannan magana, ba wai da mummunan niyya suka shigo da ita ba, ba ma kyakkyawan niyya ba ita ke cetar mutum ba ko da shi. Wasu suna ganin in ayi da kyakkyawan niyya yi a kyale shi, a'a, na'am, abinda kyakkyawan niyya za ta taimaka mata ba za a kama shi da wannan laifin ba, amma ko da zai zo ya ci gaba bayan an yi masa bayani to ya zama yana da laifi, shi yasa annabi karshe ya rufe da tsawar tsawatarwa kamar ragiba an sunnati wale su fare sami, don kada wasu tafi ga ganin kamar tawalu a annabi yayi, shi tawalu yayi, amma mu ya kamata abin nan mu ci gaba da yi. Shi yasa sai ya rufe da wannan tsoratarwar, sai da duk wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsorata, duk wanda ya sha'awar barin sunna ta to ba ni ba shi. To kaga magana yanzu an rufe kofar kawo wani abu wanda ya ci karo da sunna, ta ce kuma a yi, sannan kuma san manzon Allah ne. Ba komai yasa ka ga ahlus sunna suna son su cika da maulidi ba, saboda ya ci karo da koyarwar manzon Allah ne. Ai ba wani abu bane idan su kwana suna a yi ta darasi, akwai wanda ya kai ahlus sunna darasi? Ba wanda ya kai ahlus sunna buɗe littafi a yi ta karatu. Yanzu a faɗin garin nan kullum tsakanin magariba da isha'i sai ka samu akwai inda ake karatu, ba zai yiwu ba wani lokaci ma a haɗu ka ga nan ana yi can ana yi can ana yi. To sai gagare su dan a shekara su raya ɗari ɗaya suna karatu, ba ba zai gagare su ba. Saura kaga ashe ba kasawa ba ce, illa iyaka dai wani abu ne wanda tun da ba ya da asali, ko kuma ba a tarihi asalin nasa ya zama mummunan asali ne, ya fito daga wakakkiya Allah da manzonsa, ya fito daga ubaidiyyina wanda asalinsu Yahuda ne, suka fara ƙirƙiro abin nan duk mutanen ƙwarai da suka gama rayuwarsu ba su dingina wannan abin da san manzon Allah ba, sai da wasu waɗanda a tarihi an san sun yaƙi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yaƙi masu sunayen sabon manzo Allah, kuma su ne za su koya maka yadda za ka sun manzo Allah. To kaga wannan ya tsaya ka ga ahlus sunna suna ƙarƙarin abu, ba ruwanmu da kyakkyawan niyyarka, ayu kana da kyakkyawan niyya, ba wanda ba zai hana kuma a faɗa abin da yake hukuncin Allah akan abin ba, duk abin da mutum zai je faɗa ya faɗa. Amma dai wannan gaskiyar ai kowa ya san, shi yasa ai kaga su na farko duk sun yi itirafi, duk sun sallama cewa bid'a, la iyaka kawai yanzu yaya ake bid'a hasana ko sayyi'a hasana ko sayyi'a to kaga tunda an sallama bid'a ce kaga wannan wani mataki ne wanda za a iya watakila cimma wani ijma'i yanzu mu dawo a koma kuma rigima akan akwai hasana din ko ba hasana to da wasu suka ga cewa ai batun kara hasana da sayyi'a hasana da yana dan wahala sai to ba bid'a bane yana da asali annabi ya azumin litinin ba azumin litinin kai ka zo ka yi yake yake a ci a more a tar abin nan saboda haka in wannan ne sai kai azumin litinin kuma ba za ka mai da shi sau ɗaya a rayuwarka ba a shekara ba annabi ta aka yi litinin litinin to kike na litinin kai ma kai azumi wannan ne maulidi ashe ma ahlus sunna sun fi ku maulidi dan sun fi kula da wannan sunna to da ba ku tume su da ba su san manzo Allah tunda dai wannan azumi shine maulidi to shi yasa duk abin da yake mubahi ba ka karfa da sunan taqarrub ila Allah kuma ya zama ibada sai ya zama bid'a to shine ibn taymiya yace aisa laka ghayraha dannan anna ghayraha khairun minha duk mutumin da ya bi wato wata hanya ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsammanin wannan hanya ita tafi alkhairi to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ba ruwana da shi faman kana kadhalika fa huwa bari'un min Allah wa rasulihi duk wanda ya zan haka yake ya bi wata hanya kuma yana ga hanyar da ya bi ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala ta'ala ubangiji yana cewa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ba wanda zai sha'awar barin hanyar annabi ibrahim sai wanda yake wawa ne kuma da yake wawa ne ba ya da hankali bal yajibu ala kulli muslim abinda yake wajibi akan kowane musulmi an ya'taqida anna khayra al-kalam kalamullah ya kudurci ya yadda arzuci cewa biyayyar magana ce maganar Allah biyayyan zance shine zancen Allah madaukakin sarki shine al-Qur'ani wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayyar shiriya biyayyar koyarwa ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata shiriya da take tashi kama sabata anhu fi sahih kamar da ya tabbata a cikin sahihin hadisi muslim hadisi jabir annahu kana yaqtubu bidhalika kullu yawmin juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk juma'a a hudubarsa bude hudubarsa yana yin wannan na asdaq al hadith na khair al hadith wa asdaq al hadith kalam Allah wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharr al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah duk sanda zai yi sallar juma'a a farkon hudubar sa sai ya bude da wannan jawabin to zo wannan jawabin da annabi yake bude hudubar sa da shi sai ya zama wani signboard da yake nuna wasu mutane da ba to da ka bude magana ka da wannan sai kaga duk kiyaye sanyi a wannan ko duk kula ba ahlus sunna ba da suke ba jin dadin wannan khairul kalami kalamu wa khairul hadi hadi wa sharral sabab karshen nan sharral umuri bodo kuma ka dage ka ce wa kullu ka shadda akan kullu fi dinna qalbi wa kullu bid'atin ce ka ji mutana to haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi daga kaga koyi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a rika bude magana da wannan kuma nana ta wannan yau da gobe dole zai shiga kwalwar wasu wanda Allah ya so su da shiriya dan za su tsaya su yi ta tunani akan maganar khairul kalami kalamun wa khairul hadi hadi Muhammad sharral umuri muhdathatuha kulla muhdathati bid'a to saboda ka sai ita jayyar riga kan kullu din to ya ambata kaidi saboda ka za a zazzaro wasu abubuwa a cire su daga cikin kullu to za a ta kama ka ne ai kullu din nan ba kulliya wace kulli ce ba juz'i ba ce kulli ka zai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadar haka to wannan dai ibn taymiya yana nunawa a cikin wannan fasalin cewa shi wali wato in banda imani da takawa ba ya da wata sifa da aka sifanta shi da ita imani da takawa ba wasu kalar kayayyaki bane aka sifanta shi da su an ga mai kala kaya kala kaza shine wali, ko kuma an sifanta shi da suna iri kaza, ce wanda yake sunansa wato fakir, ko sunansa sufi, ko sunansa alim, ko muhaddis, ko faqih, ba a faɗe shi da wani suna ɗauka ko wannan shine wali. A iya samun shi a cikin malamai, a iya samun shi a cikin attajirai, a iya samun shi a cikin masu sarauta masu mulki, a iya samun shi a cikin mujahidai sojoji, a iya samun shi a cikin mata, a iya samun shi a cikin maza, a iya samun shi a cikin matasa, a iya samun shi a cikin tsofaffi. Haka babu wani wanda Allah ya haramta masa zama waliyi, matuƙar yana da imani, yana da tsoron Allah. Wannan shi ne ita ce sifar waliyi, gwargwadon yadda imanin ya cika da tsoron Allah, gwargwadon yadda walittakar kuma take bunƙasa, take haɓaka. Saboda a nan ne maratib hudun walittakar yake, wato ta walittaka kullum ƙara tsoron Allah da imani shi ke ƙara mata girma, ba wai kullum ƙara gujewa umarnin Allah da dokokinsa ne. Kaga a koyarwar abin nan fadararren abin da aqida ta kufanci, kana ƙara riƙa a walittaka kuma kana ƙara kaucewa umarnin Allah. Don haka za ka ga ana alwala, ka sa ƙafa ka ture, ta shiga na yadda baka yi da alwala kuma za ka yi. Wanda kuma a koyarwa ta Alƙur'ani, shi sufi shi ne abin nan, shi wali shi ne wanda yake tsoron Allah kuma yake ƙara imani. Don haka shi gaba yake yi ƙara yi a tsoron Allah da taƙawa. Taƙawa shi ne imtisalul awamir wa ijtinabin nawahi, ita ce taƙawa. Kai abin da aka sa ka, ka bar abin da aka hana ka. To a musulunci waliyi shi kullum ƙara waɗannan abubuwa yake, ba wai guje musu yake ba. Amma ka ɗauki alfutuhatul makkiyya ne Ibn Arabi yana faɗa al-maqamat, maqamun waliyyi walittaka, sai ka ga maqamun ƙarshe shi ne inda waliyi zai ga shi ma yanzu ya sa rigar Allah, shi da Allah ma kankan kansu ke ba wani bambanci. Don haka shi ma yanzu sun haɗe ya zama Allah, ba maganar kuma a ɗora masa nauyin wai sai ya yi sallah, sai ya yi tuwa zai sa shi, shi ma Allah ne. Allah zai sa kansa ne, saboda haka shi ba sai ya yi ba. To kaga an yi hannun riga da yadda waliyyi yake a nassi na abin nan. To wannan shi ne abin da Ibn Taymiyyah ya yi ƙoƙari ya fito da shi a cikin wannan fasali. Za ka kaga fasalin gaba kuma zai shiga wata gabace sabuwa insha Allah. Haka za mu tsaya a nan kuma karatu insha Allah sai bayan sallah kenan, don a watakila ya kasance ranar Litinin mai zuwa ranar Arfa ce. Kaga ranar azumi ne, haka ba za a bar mutane don a je a sha ruwa. Za ka ga sai bayan sallah, sanda za mu dawo tafsir, sannan satin da yake abin da Litinin da suke biye wannan juma'a din insha Allah za mu dawo shi ma wannan karatu. Karatun tajridus sarih, ai mun haƙuri akwai wani abu ne da ya riƙe mun wuya, wanda in ba na gana kammala shi ba, ba zan iya dawo da karatun tajridus sarih. Ina son karatun tajridus sarih saboda yana sa ni in yi bincike mai zurfi, yana da wahalar da sauran karatukan duk ba su da shi. Karatun tajridus sarih ya fi wahalarwa sama da sauran duk karatuka da nake yi a ko'ina. Saboda haka shi ba mai sauƙi ba ne, da zai yana buƙatar abin nan, yana buƙatar lokaci. Don haka shi za mu sanar lokacin dawowa, insha Allah za mu sanar shi lokacin da za mu dawo insha Allah. Ai, akwai tafsirin juma'a, wannan karatun da ke gaya maka ya dace na Litinin, ya dace da tafsirin juma'a. Yana nan shi daga wata zai zama juma'a mai zuwa, zama shi daga wata. Saboda haka za mu yi tafsiri na ranar juma'a, ya zama shi ma shi ne na ƙarshe. Idan mun yi shi kuma za mu tsallake juma'a ɗaya sai kuma ta sama. Saboda juma'a da za mu tsallake ita ce juma'a da take dab da sallah, bayan sallah da kwana uku juma'a za ta zo. An yi talata, kaga Laraba, Alhamis, juma'a ba zai yi wani bai gama batsewa da namansa ba. Saboda haka za mu bari sai juma'a da take ta sama, wato tsallaken juma'a ɗaya kawai za mu yi, sai a dawo tafsir. An dawo tafsir kuma Litinin da take tahowa sai zama mun dawo karatunmu na Al-Furqan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ya kai mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن يتدن الله إنا سنعيم بيان أنصر وأن ننتبه أو تشيكرا
Abu Huraira ya musulunta a wata shekara, Abbas ya musulunta a wata shekara, Abu Sufyan ya musulunta, yaya sunan ƴan uwan Sayyidina Umar guda biyu, mace da namiji. To dai abin nan shi tarihi ne. A shekarar da Abu Huraira ya musulunta ita ce shekara ta bakwai, shekarar da aka yi yaƙin Khaibar shekarar ya musulunta, saboda haka ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku. Abbas, ina tsammanin a wannan lokacin ne, ina tsammanin amma ban tabbatar ba, abinda yake kwalwa ta haka ne, amma a sake duba shekara shi ma ta shida ko ta bakwai ya musulunta. Abu Sufyan ya musulunta shekara ta abin nan ta Fathu Makka shekara ta tara, shekara ta takwas lokacin da aka Fathu Makka a shekarar ya musulunta. Sannan Sayyidina Umar na san yana da ƴar uwa Fatima, matar Khabbab ibn Arat, amma ban san ɗan uwansa na miji ba, ban iya tuna. Akwai abin yanzu wani abu ya zo mu ƙwaƙwalwa, akwai Zaid ibn Khabbab, na ji shi yake tambaya, shi ne ɗan uwan nasa, Zaid ibn Khabbab, ɗan uwan Sayyidina Umar, na'am. Da kuma Fatima bintul Khattab, matar Khabbab ibn al-Arat. Ina ce, bana ina aikata wani sako, amma duk sanda na aikata ba na jin daɗi, kuma sai in ji haushi har in ɗauki alkawarin dainawa, amma kuma in na daɗe sai in ƙara komawa. Shin ina mafita? Mafita shi ne ka ci gaba da tuba duk sanda ka aikata, kuma ka ci gaba da wannan jajircewa, ya zamana a zuciyarka da gaske kake ba za ka ƙara ba. Ba ka riƙa cewa ba za ka ƙara ba, amma a zuciyarka kana jin cewa fa in ka samu wata dama fa za ka ƙara. Ka riƙa yarda da cewa har zuciya ba za ka ƙara ba. To shedan shi ma ba kyale ka zai yi ba, tunda ya ga fasa ya ga jini. To in aka ɗan kwana biyu zai ƙara tuntuɓarka. Ya kamata ka ɗauki ɗamarar yaƙi da shi, ka yi ƙoƙari ka jajirce duk sanda ganin yana ƙoƙarin fito maka da ɓarya mai da kan ruwa, to kai ma ka ɗauki wani salo na ka yaƙe shi. Hanyoyin yaƙin suna da yawa, ka shiga cikin mutanen kirki yayin da kake ganin yana ƙoƙarin yaudara ka, to yi sauri ka je ka shiga cikin wasu mutanen kirki ka zauna, ko ka tafi masallaci ka kama nafila, ko ka ɗauko abu ka kama karantawa, wasu abubuwa dai da za su fusata shi shi ma, haka ka ba shi abin nan dama. Kuma ba za ka daina tuba ba, wato mutum ya yi ya tuba ya sake koma ya tuba, wannan ba zai hana a karɓi tubansa ba duk sanda ya tuba. Wannan hadisi ya zo da wannan, Allah maɗaukin sarki ke cewa bawana ya yi laifi kuma ya san yana da Ubangijin da yake gafarta laifi, ya nemi gafara ta, to na yafe masa. Haka Ubangiji ba zai daina karɓar tubansa ba, matuƙar dai da gaske yake har zuciya yana tuba ɗin, ba tuban muzuru yake ba, yana tuba amma zuciyarsa a zuciyarsa ya san ƙarya yake. Allah dai ya san duk ko mai zuciya ta kunsa. Sannan ka sani cewa shedan fa shi abokin faɗa ne, kuma tunda aka yi halitta ya ɗaura ɗamarar zai yaƙe ka, kai a matsayinka zuriya ce ta Annabi Adam. Haka ba zai kyale ka ba, to haka kai ma sai ka ɗaura ɗamarar yaƙi da shi, to hanyoyin da ka san za su fusata shi kai ma sai ka riƙa bi. Allah ya so za ka samu mafita. Menene hakikanin hukuncin aikin banki? Domin na ji an ce haramun ne, ajiya kuma a cikinta ya halatta, yaya abin yake? To mun sha faɗar watawa a kan wannan, a ajiya tana babin larura ne, saboda rayuwa yadda ta zama kuma ba ka da wani abu makofin wannan. Wannan shi yasa malamai suka, kusan duk malamai manya na sunna na wannan lokacin sun yarda da batun ajiya, cewa wannan larura ne za ka iya ajiyewa, domin abu ne zai iya halaka, zai iya wato bijira ranka ko rayuwarka ga halaka. Ka ɗauki maƙudan kuɗi ka ajiye a gidanka, to wannan zai iya jawo maka matsala ba ƙarama ba a rayuwarka. Don haka dole ka kai ka ajiye. Illa iyaka kawai ba a halatta maka ka ci duk abin da zai taru a cikin account ɗinka na interest ba. Duk abin da yake na riba ne
bai halatta ka ci shi ba. Za ka karɓa daga wajensu, amma za ka sarrafa shi a cikin ayyukan da suke na jama'a ne, na al'umma ne. Ka karɓa ka je ka gyara kwatar unguwarku da kuɗin, ko ka yi kiko inda ruwa yake kwanciya, ko ka biya a share titi ɗin. Duk da wani abin da ka san zai taimaka wa al'umma sai ka yi da wannan ranar da ka samu ta riba. Ba za ka bar musu ba, in ka bar musu su ka ƙara wa barna dawaki ne. Sai ka karɓe daga wajensu, sai ka zo ka aiwatar da waɗannan ayyuka da al'umma za ta amfana. Wanda ita ce hanyar da malamai suka faɗa ta kuɓuta daga dukiyar haram, kuma da ya ci dukiyar haram kuma babu hanyar da zai kuɓuta daga wannan dukiyar, to ta irin haka ne ake kuɓuta daga irin wannan dukiyar. Duka wato ɗaya ne, duka buɗe saving ko karan, tunda mu'amalar da ake a gurin mu'amala ce ta riba. Wato dukiyarka da ka kai banki da ce kake ba masu banki, ko baka ce ba, ko ka faɗa ko baka faɗa ba, wannan ita ce mu'amalar da ke tsakanin ku, kamar yadda muka taɓa bayani a nan. Mu'amalar rance ne, ka ba su rance, shi yasa suke juya dukiyar. Su kuma wai tunda sun juya ba za su ƙara maka in su sashi biyan ka, ai ta nan ribar ta shigo. Ka ba su rance, domin in ajiya ce, ajiya ba a taɓa. Ka'idar ajiya, in kana ba ka bani ajiya, to shine in je in ajiye abin nan yadda yake, ka ɗauko 'yan dubu dubu sababbi ka bani, ka ce gashi dubu ɗari ne da Allah ajiye min. To a ka'idar ajiya shine in je in samu gurin da zan da na amince, ni ma zan iya ajiye kuɗi na nan aje maka. Duk sanda ka zo ka ce dubu ɗarin nan, sai in ce to gata, in ɗauko ta yadda take dubu dubu kuma sababbi in baka. Idan ka kawo sababbi ko tsofaffi na kawo sababbi na baka, kai kuma tsofaffi ka bani, alamar na taɓa kenan, na cinye waɗancan. To duk sanda ka taɓa dukiyar ajiya ta wato rikiɗe ta koma yan bashi. Don akwai hukunci, bambancin hukunci tsakanin bashi da ajiya. In ajiya ce ka ba wa mutum, ya karɓa da sunan ajiya, to in wani tsautsayi ya zo ya auka dukiyar, babu magana ya biya ka. Sai dai ku haɗu ku jajanta wa juna. Amma maganar ka ce sai ya biya ka ba taso ba. Ko shi ya tarara gefen yadda zai biya ka, saboda asali ka yarda da shi, ka amince masa, wanda aka amince masa aka danka masa ajiyar abu, ba a cewa kuma zo ka biya, don biya yana nuna kamar tara tuhumarsa. To a ka'idar wadi'a kenan, sai dai idan ka fahimci cewa akwai wani sakaci ta ɓangarensa, in shari'a ta fahimci akwai wani sakaci ta ɓangarensa, ka ba shi kuɗi maƙudai maimakon ya je ya ajiye inda shi ma zai iya ajiye kuɗinsa, sai kawai ya ɗaga fulo sai ya sa su ya yi tafiyarsa. Sai aka tashi, daman ka same shi a ƙofar gida ya yi shimfiɗa, ka zo ka ce ga waɗannan kuɗin da Allah ya je mun, sai ya ɗaga fulo ya sa, kuma sai ya tashi ya shiga ban ɗaki. Ashe wasu yara marasa mutunci na unguwa suna gani, saboda haka suka ɗaga fulo sai suka ɗauki kuɗi. To anan kaga ka yi ganganci sai ka biya shi, wannan kuma horo ne, don gudun gaba ka take ganganci da kuɗin jama'a, sai ce to ka biya shi. Amma in ka je ka ajiye su a hirzin da ake ajiye kuɗi irin wannan, sai ɓarayi suka haura gidan, suka je suka nuna maka makami, kwata da ƙarfi, idan wannan tsautsayi ne kai ma za a yi kwatar naka, mutum yakan rasa ransa ma haka. Ko kuma Allah ya kiyaye gobara ta cinye kuɗin, kaga da zai sai dai a yi wa juna jaje, amma ba batun cewa a biya shi. Amma in har ka taɓa da ya baka dubu ɗarin nan, sai kuma lokacin kana da wata mu'amala ta dubu ɗari, sai ka je ka yi da wannan, kana tunanin cewa bayan kwana biyu za ka samu duwatsu ka dubu ɗarin. To wannan taɓawa da kai ta jirkita wannan mu'amala ta koma rance. Saboda haka da zarar wani abu ya faru, dukiyar nan ta salwarsu sai ka biya. Sai dai in shi ce na yafi. To wannan shi ne bambanci tsakanin rance da wadi'a. To mu'amalar mu da banki mu'amala ce ta rance, ba mu'amala ce ta ajiya ba. Shi yasa ai ba za ka taɓa zuwa banki a ce maka kuɗin ka san bace ka yadda ba. Dole sai an biya ka, kuma ba wanda ka kai za a baka ba. Wanda za a baka daban, shi wannan an ba wani, shi ma ya tafi harkarsa. Saboda haka mu'amala ce ta mai ba da bashi da wanda yake karɓa. To nan ne ribar ta zama ribar ƙarfi, ta zama ribar bashi. Ribar bashi ko bil ijma'in malamai ka fatar haramun ce. Ita ce ribar da nassoshin Alƙur'ani suka sauka a kanta. haka ita babu ma sabani tsakanin malamai akan ribal bar, inda ake magana ribal bai, ribar ciniki. To ribal bai a nan ne ake magana, wanne ne riba, wanne ne abincin da riba za ta shiga ko wanda ba za ta shiga ba, musanya abinci da abinci. Wanne ne yake ribawi, wanne ne ba ribawi ba, menene illar riba din, mai cike ba illar ba, wannan a ribal bai. Amma ribal qardi wannan haramun da ke fara ga malamai a cikin muwaɗa daga lokacin sahabbai, Abdullahi dan Mas'ud da sauransu, suna cewa in ka bada bashi aka jinci ko jin kar harawa ce aka ƙara maka bayan an biya ka, to wannan harawa riba ce, wannan harawa riba ce. Kaga ba magana dinari ake koyo azurfawa, yanzu saboda bashi ne aka yi maka, aka amfanar da kai a dalilin wannan bashi, sai ce kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba, duk bashin da za ka yi dan ya jawo maka, ka bada bashi dan ka samu wani amfani ta karkashin bashin, to wannan amfani da ka samu riba ce. Ka ba mutum bashi dan ya taimaka maka ya baka hayar gidansa, to wannan hayar ta zama riba. Ko ka ba mutum bashi shi kuma ya taimaka ya dora ka akan abin hawansa, ko ya rage maka hanya, saboda wannan rage hanya ya zama riba. Haka duk wani amfanin da zaka amfane shi ta karkashin ka ba mu wani bashi, shi kuma ba za ya amfana da kai in ya yi maka wani abu ne na gaban kanka ba tare da ka shartanta masa hakan ba. To shi kenan, wannan ko wajen biya ɗin ne ya ce ga 100,000 da na ranta watan da ya wuce, kuma gaskiya na ji daɗi na samu alheri da kuɗin nan, ga wata 2,000 na baka, wannan ba riba bace sai ka karɓa. Wannan yana daga cikin ma abin da musulunci yake faɗaitarwa, ahsanukum qardan, abin nan ahsanukum qada'an, wanda ya fi ku iya abin nan yake ya fi ku shi ne wanda ya fi ku iya biyan bashi. Shi yasa annabi aka ranci, in ya ranci raƙuma daga wani in ya tashi biyansa sai ya bashi wanda ya fi nashi ƙoshi. Khairukum ahsanukum qada'an, haka in ya tashi ya bashi sai ya ce a zaɓan masa wanda suka fi nashi ƙoshi a bashi. To kaga wannan gaban kansa, amma da wancan shi ya shaddanta haka ya ce an tashi biya na fa, duk da waɗannan da na bada wani ɗan laɓoɓo na bada, in an tashi biya na a bani ƙosasshe, to wannan ƙosasshen da aka bashi ya zama riba. To haka mu'amalar banki riba ce wanda babu yayaye a kanta, sai ga wanda bai fahimci inda sha'anin hukunce-hukuncen shari'a suka sa gaba ba. Ajiya a cikin sararura ce, da zarar aka samu inda za a ajiye maka kuɗi ba tare da an samu irin wannan ba, to can ya kamata, can ya waje baka kai. Abin da za ka karɓa a ciki ga hanyar da za ka sarrafa shi, aiki a wannan gurin aiki ne a gurin da ake ta'amuli da riba, don abin da ake duk ta'amuli da riba haramun ne. Haka duk wanda zai ba da wata gudunmawa wajen zartar da wannan ta'amuli, da kamar yadda ya zo a hadisi, wanda zai rubuta da wanda za a kafa shaida, dukkansu sun ci riba. Kamar giya ce, da wanda ya yi ta, da wanda ya yi dakwanta, da wanda ya sayar, da wanda ya saya duk ɗaya ne. To haka shi ma aikin riba yake, duk wanda ya ba da gudunmawa a cikin aikin riba duk ɗaya ne. Wani sai ce ai ka a bar arna da su ma mai amma, to wani abu ne na abin alkhairi ne hadda za ka ce ka a bar arna su abin nan. Asali su suka system ɗinsu ne, kuma sai su ba bibi ka amana riƙe wannan system ɗin, saboda harka ce ta neman kuɗi. Zaka ba maganar wai arna za su rike abin nan, kamar wani wanda zai ce wai yayin zina da arniya dan ya wulakanta cikin mutunci ta, to ka wulakanta kanka. To wani ya ce an ba shi ajiyar 500,000 yana neman canjin 1,000 sai ya ɗauka a ciki. Wannan canji baya ci, ka sarrafa dukiyar, abinda ake nufi ka sarrafa, ka saya ko ka sayar ko ka kashe, ita shi ake nufi da tasrifi. Amma don ka yi canjin 1,500 da 500,000 wannan ba zai zama ka kashe gaba. Wato mutane ba sa mura'atin wannan, sai ka mutum ya ba amintacce abokinsa ajiya, in wani abu ya samu ajiyar ba abokin ma ba zai iya gaya masa, kuma abin da yake faruwa saboda shi ma abokin bai ajiye ta din ba, sai da ya dan yi wani masarufin sa da ita, to ga gano da yiku kuma shi ma ya rama kura a ɗiyarta. Ya kamata na yi gaisuwa ga ɗan shi'a, wato mu haɗu mu yi hannu da hannu, asali duk wanda yake wata bid'a to ka yi ƙoƙari ka nuna masa bid'arsa. To ba tun da ya an ce maka wannan yana bid'a shi kenan ka guje masa ba, kai ƙoƙari ka in kana iya tattauna da shi ka tattauna da shi ka nuna masa bid'arsa. In ka kula cewa zai bari to sai ka ci gaba da karantar da shi har ya fahimta. In ka kula cewa ba zai bari ba, ya narke ya dafe a ciki ya ƙone a ciki, to kawai ka kyale shi. Bai kamata ka ci gaba da sakar masa fuska ba, shi yana la'antar sai na Abubakar a zuciya, kai kuma kana masa yaki kana masa dariya, wannan bai dace ba. Saboda akwai hajarul mubtadi yana da mataki. Duk ɗan bid'an da ka san cewa in ka yi masa irin wannan zai ji a jikinsa, ko al'umma ta yi masa irin wannan zai ji a jikinsa, to wannan yana daga cikin abin da ake bukata. Akwai kuma ɗan bid'an da kai in ka ƙaurace masa kai za ka ji a jikinka, kaga wannan ba za a ce ka ƙaurace masa ba, dan ƙaurace ta zan ba ta da ma'ana, shi ne oganka. Za ka yanzu in ka ƙaurace masa kai yanzu ka ɗauko ruwan tafasa kanka, in za ka iya barin sa duka kana da hanyar da za ka nemi arzikinka shi kenan ka nema. Amma ana so ka ƙaurace masa inda ƙauracewa za ta yi tasiri. Menene hukuncin taron mata a rana ta bakwai yayin haihuwa, domin wasu sun ce hukuncinsa ɗaya da maulidi? To kuma me ya haɗa wannan da wannan? Taron maulidi taro ne da ake yin taqarruban ilallahi, ana ganin ma san annabi ne, san annabi addini ne, wajibi ne, farilla ce da Ubangiji da ya nuna. In ma ba a yi duk mutumin da ya wannan da bai yi wannan ba, to ya yi zaman jira ya ga abin da zai same shi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, Ubangiji ya sifanta wanda ba su yi haka ba da fasiki, wallahi la yahdi al-qawm al-fasiki. Ka ga wani abu ne addini, san annabi wani abu addini ne, kuma wannan tare ana yin shi da wannan suna na san annabi. Amma san jaririn ka da aka haifa maka a taro, wasu mata su taro su ci abinci, taron yana ɗaukan hukuncin al'ada ne. Don haka duk abin da a cikinsa yake ya saba wa shari'a to zai hana taron, wato a ce za su haɗu amma za su yi saban Allah. In sun haɗu to a nan za ka hana, saboda saban Allah za su yi, ba dan shi karan kansa taron ba. Idan kuma a kasancewa sun haɗu ba za su saba Allah ba, za su ci abinci ne su watse shi kenan. Wannan ya danganta da yadda kai ka ga abu, kasancewa a sun taru za su fanfasa maka gilas ɗin gidanka, su fanfasa maka tangaren gidanka, ka hana su. Kaga wannan ka hana saboda kai buƙatar kanka ce, saboda kai ne za ka duba ka ga yaya abin yake. Amma ba za ka haɗa wannan da wancan ba, wannan yana shiga babin adat ne, ba babin ibadat ba. Wannan kuma yace kamar yadda ya gabata, ko ya inganta, ana son aikata aikin alkhairi a waɗannan kwanakin da muke ciki. To dan Allah da mutum zai yi ta yin azumi a cikinsu, shin bai yi bid'a ba? Bai yi bid'a ba, saboda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa ayyukan ƙwarai a cikin waɗannan kwanaki Allah yana son su, balle ya fi son su ma a cikin waɗannan kwanaki saboda wasu kwanaki daban. Ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, babu wasu kwanakin da Allah yake son ayyukan ƙwarai a cikin su kamar waɗannan kwanaki goma. Kaga Ubangiji ya fi son wato ayyuka a cikin wannan, kuma ce al'amalu salih, azumi kuma yana daga cikin al'amalu salih. Za kuma ba a yi ƙaidi aka ce amma in kai ɗaya ka tsaya ba, ko in kai biyu kar ka ƙara da uku. Za ka in mutum da zai yi daga ɗaya zuwa tara ba a cewa ya yi laifi, ko a ce ya yi bid'a, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi lasisi na cewa ya yi aikin ƙwarai a ciki al'amalu sawmu ko min a'malis saliha. Na ji wani malami yana cewa addu'a bayan binne mamaci wai sunna ce, domin ya faru
lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama menene gaskiyar haka bayan an bin tambayarci a masa addu'a wannan sunna ce annabi ya tafas idan an gama binne mamace ce isalu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yas'al roƙa masa Allah ya bashi jajircewa ya ansa tambayoyi domin yanzu a fara tambayar sa haka addu'a ga mamaci sunna ce illa iyaka dai abinda ake magana shine kaifiyar yin addu'a zai zama addu'a ce da za a yi ta da siga ta jama'a gaba daya wani yana bada umarni ana bi wani yana cewa a karanta kaza a karanta kaza a karanta qurbullah a karanta lilahi a karanta inna daina wannan ba ta da asali sai aka roƙa masa at-tasbih sai aka kowa ya daga hannu ya addu'a kowa ya daga hannu ya addu'a shine abinda abinda ake fada shine ma'anar abin nan da Allah yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri al-qiyamu ala al-qabr shine addu'a kafka tsaya kan kabarin sa kai addu'a baka zaka iya tsayawa kai addu'a ga mamaci so ka fuskanci al-qibla ba ka fuskanci kabarin ba dan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je in za a yi addu'a ba kabarin ake fuskanta ba al-qibla ake fuskanta shine sunna kamar yadda mun karanta wannan a cikin ka'idatul jarida tawassul wal wasila haka kowane kabari ma za ka yi addu'a Allah ya gafarta masa addu'a za ka kalla ba shi kabarin za ka riga kalla ba shi kake roƙa ba Allah kake roƙa kuma jihatu tashrif ita ce al-qibla ita ce jiha da take da sharaf sai kalle ta daga hannu a tsaye aka fito ba a zaune ba yasa za ka lafazin qiyam me yake zuwa wala taqum ala qabri ba wala tajlis ko wala taqud ala qabri ba amma saboda ba a san ka'idar ya take ba an dai san ana yi wa mamaci addu'a amma ba a san yaya ya kamata a yi masa addu'a din ba sai ga an zo da wani wanda shi zai jagorancin addu'a saboda shi zai ta ce a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza ba shine addu'a ba ka karanta qurwallah ka karanta inna daina ka karanta waye kuma duk ku gama karatun sai ya shiga wa kansa rafidi firdi wali walidayya kaga shi mamacin an fitar shi a nan sa kuma da kuma ta karanta karanta ba ku a cikin addu'a shi yana Allah ka gafarta min da iyayena to kaga saboda shi ne san da yake fada ba ko ya rika roƙon wani abu wanda ba ma zai yi ba rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan kaga ko ba za mu da annabi isa shi ba ya shiga cikin hawariyawa saboda bai san me yake roƙa ba udurin da za ka yi masa kenan bai san me yake fada ba to sai a gama zaman a gama addu'o'i shi mamaci bai samu komai ba miskini da yana magana da jama'a ni fa ai yanzu ba wanda yake ayi min wani abu na'am a shi ya tsaya yawa mamaci addu'a shi ba wannan tare ya kashi ba ya rako gawa saboda ka shi yanzu gata zai wa gawa saboda ka su je can su yi ta nasu kai kai naka wannan rububin ba zai hana Allah ya ji naka ba ina ga lokaci yayi dole mu hakura haka nan da fatan abinda muka ansa daidai Allah ya karba mana abinda muka yi kuskure Allah ya bi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in